من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin bakin FMC dake garin Azare a jahar Bauchi majalisi da muke karatu a littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam wallafan al-imam al-hafid عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه دمبا من شبا منا باب الغسل من الجنابة وانا ذات زما اتتي حلقة تا تلاتين وانا نمتين لاربا هدو قواتا ذو القعدة هجر مائكي صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة شكرا دوبو لدى قريهو دا أربعين دا هدو wanda yake daidai da 24 ga watan 5 shekara ta 2023 wannan babi na babul ghusli min aljanaba mun karanta hadisai biyu cikin babi hadisin da zamu tashi kansa hadisi na uku a wannan babin hadisin ummul mu'minin maimuna bintul harith Allah yarda da ita. Na'am. Za ka karanta mana ko?
Bismillah was salatu was salamu ala sayyidina Muhammad. An Maimunata bint al-Haris radiyallahu anha. Zawj an-Nabi sallallahu alayhi wa sallama annaha qalat ودات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأود نعم بالأود نعم أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاد على رأسه الماء نعم ثم أفاد على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته نعم بكرقة فلم يردها فجعل ينفذ الماء بيديه
wannan hadisi an samo daga Maimuna bintul Harith Allah yarda da ita daya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam in ba amince ba a makon da ya gabata mun duba takaitaccen tarjamanta kamar yadda bayani ya gabata ita Maimuna bintul Harith Allah yarda da ita ita ce mata ta karshe cikin matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne bayan ya kammala umra da yayi a shekara ta 7 bayan hijira umrar da malamai suka mata laqabi da umratul qada umrar da Annabi ya je biya bashi wacce da ya so yayi tun bara shekara ta 6 ya so ya je yayi umra gabani shigan sa makka ya isa wani guri dab da makka da ake kiran sa hudaybiya mutan makka suka hana shi shiga makka suka sa masa kaida da sharadi sannan ba su yadda yayi umra a wannan shekarar ba sai ba ya yarda da wannan sharadi to shine badin da ta zo yaje ya biya wannan umra shine ake kiranta umratul qada to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ummul mu'minin maimuna bintul harith alhilaliya radiyallahu anha tarjamar ta ta gabata anan yace zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi wato ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam أنها قالت للي إتتتي وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة تتي ناسا يا ومن زن الله صلى الله عليه وسلم روان وان كان جنابة شين وضوء الجنابة دفتها مواو إن أنتي الوضوء روان الوالا وضوء الجنابة كما روان وان كان جنابة in an ce alwudu da bamma mawawun wannan kuma aikin alwalan kenan to ta sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan wankan janaba a bandaki take bada labari in ba amince ba kafin wannan hadisi a makon da ya gabata halkar da ta gabata mun karanta hadisin ummul mu'minin Aisha Allah ya dade ita wanda hadisin Aisha shima ta mana bayanin wankar janaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi na maimuna Allah ya dade ita shima zai bayyana mana wata siffa daban wacce ta dan bambanta kadan da siffar da muka ji a hadisin Aisha Allah ya dade ita tace na sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan wankan janaba a bandaki fa akfa bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo zai yi wankan janaba abu na farko da ya fara yi fa akfa bi yaminihi sai karkato da wannan bahon zuwa ga hannunsa na dama kaga kenan ba tsoma hannun yayi ba kenan yanzu mutum idan yazo zai wankan janaba ba a so ya tsoma hannunsa cikin ruwan wankan janaba an fi so sai ya wanke hannun kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya karkato da wannan bahon ya zuba ruwa a hannunsa na dama sai ya cuccuɗa wannan hannu na daman da hannu na hagu kenan yanzu hannun dama shi aka sa wa ruwa sai ya ba wa hannun hagu ya wanke su gaba ɗaya su biyu shine fa akfa bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalatha annabi ya dinga karkato bahon yana zuba ruwan a hannunsa na dama sai ya ba wa hannun hagu ya wanke su sau biyu ko kuma sau uku an samu kokwanto daga marawaicin hadisi din in ma ko ta bayyana cewar sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke hannun ko kuma ta bayyana cewar sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke waɗannan hannaye nasa guda biyu bayan ya kammala wannan a matakin farko mataki na biyu thumma ghasala farjahu sai ya wanke al'aurarsa ta yaya yana ɗebo ruwa da hannun dama tunda yanzu an riga an wanke hannun za a iya tsoma shi cikin baho ko bokiti na wanka wankan janaba to sai yake sanya wannan hannu nasa na dama yana ɗebo ruwan yana zubawa a hannun hagu kuma yana wanke al'aurar tasa shine thumma ghasala farjahu sai ya wanke al'aurarsa wannan mataki na biyu kenan in ba mu mance ba a hadisin Aisha Allah ya dade ita ba ambaci wannan ba wannan gabar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke al'aurarsa ba ambata ba amma wannan ba shike nuna cewa bai wanke din ba kaga abu ne wanda dama an san dole za a wanke to shi yasa Aisha Allah ya dade ita ba ta ma hakaito shi ba tunda an san dole shi zai zama kusan shine ma matakin farko bayan an wanke hannu a nan kenan hadisin ummu wa maimuna ya fito da abun sosai sai mataki na uku thumma daraba yadahu bil ardi aw al ha'it marratayn aw thalatha bayan ya wanke al'aurarsa da me ya wanke al'aurar da hannun hagu tunda annabi ya hana mutun ya taba al'aurarsa da hannun dama. Mun karanta wannan hadisi a baya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar dayanku ya kama al'aurarsa a yayin da yake fitsari, sannan kuma ya hana ai tsarki ya kama al'aurarsa da hannun dama a yayin da yake fitsari, sannan kuma kar ya yi tsarki da hannun dama. Annabi ya hana wannan. To ka yake nan da wani hannu yake wanke al'aurar tasa da hannun hagu. To yanzu tunda da hannun hagu ya wanke al'aurar, kenan da hannun hagun ne ya shafi ƙasa, saboda abin da ya makale jikin hannunsa na yaukin mani yana so ya gusar da shi, ko kuma ƙazanta da ya taɓa na mani yana so ya gusar da shi. To wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam thumma daraba yadahu bil ard, sai ya shafi ƙasa da hannunsa. Wani hannu na dama ko na hagu? Hannun hagu, tunda hannun dama ba zai taɓa al'aura ba. To sai ya shafi ƙasa da hannunsa na hagu, hannun da ya taɓa al'aura, da ya taɓa abubuwan da ya wanke a al'aurarsa, sai ya shafi ƙasa da hannun hagu. Awul ha'id, ko kuma ya shafi jikin katanga, tunda katangar ita ma ta ƙasa ce, kaga ƙasa kuma takan fidda duk wani abu da zai makale a jikin hannu mai yauki, ko kuma wanda zuciya bata nitsu da shi ba. Nan ma marawaicin hadisin yayi kokonto marrataini aw thalatha, imma ko sau biyu Annabi ya wanke hannun nasa, ko kuma sau uku, ya samu shakku shi marawaicin hadisi. Wannan mataki na uku kenan. Thumma tamadmada wastanshaqa, mataki na hudu, sai yayi kurkuran baki ya sheka ruwa a hanci. Kenan da kan fitowa guda ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kurkuran baki ya sheka ruwa a hanci, ruwan da ya debo ya sa a bakinsa ya kurkure tofar sauran kuma ya sheka a hancinsa. Wannan kurkuran baki da sheka ruwa a hanci bata ambata sau nawa yayi ba, kenan zai iya yiwuwa sau ɗaya yayi da ta yi shuru, amma da ya yi sau biyu za ta ce marrataini, da ya yi sau uku za ta ce salatan. To amma da ta yi shuru, wannan ya nuna kenan kurkuran baki da sheka ruwa a hanci da ya yi ne sau ɗaya. Wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi, mataki na biyar, sai ya wanke fiskarsa da kuma damatsin hannayensa na dama da na hagu gaba ɗaya. Wannan mataki na biyar kenan. A nan ma bata ambata mana sau nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuskar tasa ba, sannan damatsinsa hannayen nasa su ma bata ambaci sau nawa ya wanke ba. Wannan yake nuna kenan sau ɗaya yayi, ya wanke fiskarsa sau ɗaya, sa'annan kuma ya wanke hannayensa na dama da na hagu duka sau ɗaya. Thumma afa, amma misali yanzu da mutum zai yi sau uku kurkuran baki da sheka ruwa a hanci, da mutum zai yi sau uku wanke fiska, da zai yi sau uku da hannaye, za a ce ya saba? Ba za a ce ya saba ba, saboda sau tari da dama Annabi yakan yi sau uku, tunda yanayi ne, siffa ce ta alwala. Annabi kuma galibin alwalarsa cikatta ya yi sau uku, yakan yi sau biyu, yakan yi sau ɗaya, kamar yadda muka karanta a baya. To amma dai a nan cikin riwayar na nuna cewa sau ɗaya ya yi, amma inda za a yi sau uku ba zai zama akwai laifi ba, ba a fita daga da'ira ta shari'a ba. Mataki na shida, thumma afada ala ra'sihi al-ma, bayan ya kammala wanke hannayensa, damatsin hannayensa, thumma afada ala ra'sihi al-ma, sai ya kwara ruwa a kansa, kenan ya wanke kansa. Wannan mataki na shida kenan. Wanke kai shi ma anan ba a gaya mana sau nawa bane, amma a hadisin Aisha Allah ya jada ita ta bayyana mana cewa sau uku ya wanke kansa, amma wannan hadisi na Maimuna ta ce ya wanke kansa. Ya me za mu fahimta sau ɗaya ya wanke? Kenan za ka iya yi sau uku kamar yadda ya zo a hadisin Aisha, sannan za ka iya yi sau ɗaya kamar yadda ya zo a wannan hadisi na Maimuna, Allah ya jada su gaba ɗaya. tace thumma afada ala ra'sihi alma sai ya zuba ruwa a kansa kenan ya wanke kansa wannan mataki na shida kenan sai mataki na bakwai thumma ghasala sa'ira jasadihi sai ya wanke sauran jikinsa bayan ya wanke kansa sai ya wanke sauran jikinsa daga wuya i kasa kenan kaga a wannan hadisi ba a bayyana mana cewa sai da ya fara da bangaren dama sannan ya zo yayi bangaren hagu ba na Aisha ma haka sai dai kuma akwai hadisin da muka karanta a baya da Aisha Allah dada ita take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'anihi kullihi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana burge shi ya fara da dama wajen sa takalmin sa ya fara da dama wajen taje kansa ya fara da dama wajen tsarkin sa tsarki kuma kaga alwala da wanka sune tsarki kaga kenan wanke sauran jikin sa da yayi kenan sai da ya fara da bangaren dama sannan ya zo bangaren hagu gurgurdan wancan hadisi na Aisha da tace annabi ya fi burge shi a wajen tsarki ya fara da bangaren dama gabanin bangaren hagu to kenan nan da tace thumma ghasala sa'ira jasadihi sai wanke sauran jikinsa ma'ana sai da ya gama wanke bangaren dama sannan ya dawo bangaren hagu amma inda za a zuba ruwan misali lokaci guda bai daya misali a zuba duka dama da hagun a lokaci guda wannan ba zai zama da laifi ba saboda lafazin hadisin zai nuna haka amma son samu mutun ya fara da bangaren dama sannan kuma ya zo ga bangaren hagu saboda wancan hadisi na ummul mu'minin Aisha Allah dada ita ta bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana burge shi ya fara da bangaren dama gabanin bangaren hagu a lokacin da ya zo sarki wannan mataki na bakwai kenan sai mataki na takwas wanda zai zama shine na ƙarshe thumma tanaha sai ya nisanci gurbin da yayi wankan kaddari yayi wankan a tsakiyar bandaki sai ya nisanci tsakiyar ya koma can ƙarshen bandakin kusa da fita kusa da kofa fa ghasala rijlaihi sai ya wanke kafafunsa guda biyu kenan ya jinkirta wanke kafafunsa sai da ya kammala wankan sai zama abu na ƙarshe da ya kare wankansa da shi shine wanke kafafunsa fa ghasala rijlaihi sai wanke kafafunsa nan ma ba a bayyana wace kafa da wace kafa ya fara ba amma gurgurdan wancan hadisi na Aisha yu'jibuhu tayammun za mu fahimci cewar da kafar dama ya fara sannan kafa hagu wannan duka Maimuna tana kallo shi yasa take bada labari tana kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake wannan wankan da aikin da Annabi yake da matansa da ƴaƴansa da sahabbansa sukan bibiye shi 100% saboda su samu mana ilimi to shi yasa ta tsaya tana kallon Annabi gashi kuma ta samu mana ilimi ta nakanto mana muna karantawa muna ganin siffar wankan janaba na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tace bayan ya kammala yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala wankansa na janaba tace fa ataituhu bi khirkatin sai nazo masa da kyalle me hikima zuwa da kyallan ai jikinsa yanzu akwai ruwa idan ya saka kaya tunda akwai sauran ruwa a jikinsa kayan za su iya jikewa to hikimar zuwa da kyallan Annabi ya sa kyallan ya goge jikinsa ta yanda in ya sa kayan sa kayan ba za su jike ba to shi yasa sai ta yi tunanin duk da ba shi ya ce mata kawo min kyalle ba ita ta yi tunani ta kyautata masa haka ake so ma mace ta zama gurin mijinta ba sai ya ce wance yi kaza ba abinda kike ga zai bukace shi yi maza ki masa sai ki samu lada a gurin Allah madaukakin sarki sannan za ki kara samun kima a gurinsa matsayinki zai karu a gurinsa to haka matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu da shi da kuma matan sahabbai suna hidimta wa mazajensu hidimar da ba ma mazan bane suka nema su musu a'a sun ga alama cewa zai bukaci kaza sai su tanadar da kazan ba wai sai ya ce wance kawo kaza ba ko wance yi kaza ba a'a gabanin ya ce wance yi kaza ko wance kawo kaza sun riga sun sun riga sun kawo sun riga sun tanadar da shi hatta ruwan wankan da ta sanya wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ban daki wasu daga cikin malamai suka ce ba shi yace saka mun ba ita ta ga cancantar ta sa masa sai zo yayi wanka ka kafin ma yace wance yi mun kaza sun riga sun yi saboda me saboda neman yardan Allah subhanahu wataala suna hidimta wa mazajensu dan su samu yardan Allah madaukakin sarki Allah kuma yana yarda da mace a lokacin da ta zamanto tana hidima wa mijinta za ta samu yardan Allah subhanahu wataala saboda girman haƙƙin miji akan matarsa Mu'adh dan Jabal Allah ya yarda da shi ya je yankin Sham ya dawo yana zuwa cikin garin Madina sai fadi sai yi sujjada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan Allah ya ce subhanallah menene haka ya Mu'adh ya rasulullah ai wannan abun da kaga nayi naga irin sa ne mutanen Sham suke dan girmama sarakunan su sai naga kai ka fitancanta a Makka sai annabi ya ce a'a bashi cancanta ga mutun yayi sujjada wa dan uwansa mutun da zan umurci wani yayi sujjada ma wani cikin mutane to da mace zan umurta ta yi sujjada wa mijinta saboda girman haƙƙin miji akan matarsa shi yasa da yake sun san wannan matan annabi da matan sahabbai sun san girman haƙƙin mazajensu akan su to sai zamanto duk wani abu da za su yi su dadada wa mazajen dan su samu yardan Allah subhanahu wataala kenan yanzu duk abin da mace ta yi dan ta dadada wa mijinta za ta samu yardan Allah subhanahu wataala sannan duk abin da ta yi dan ta bata wa mijinta ta muzanta masa za ta iya samun fushin Allah madaukakin sarki to shine maimuna Allah ya yarda da ita tace fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha sai nazo masa da kyalle dan ya share jikinsa ya goge jikinsa ya gusar da wannan ruwa da yayi wanka da shi falam yuridha sai ki karban wannan kyallan bai bukace ta ba bai bukaci kyallan ba faja'ala yanfidul ma'a bi yadayhi haka ne a littattafan ku biyadaihi ne ko biyadihi biyadihi ko ni ma dai a littafin na hakan biyadihi ne akwai littattafan da ya zo da biyadaihi sai ya dinga kwarfe ruwan da hannayensa ko kuma da hannunsa ya dinga sa hannunsa yana katsa ruwan yana kwarfe shi yana zubar da shi kenan baya bukatan ya sa wannan kyallan ya goge jikinsa wannan hadisi na Ummul mu'minin maimuna Allah ya dada ita in mun kula za mu ga ya dan bambanta kadan da hadisin da muka karanta na Ummul mu'minin Aisha Allah ya dada ita wanda duka hadisai guda biyun sun yi bayani ne kan siffar wanka na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Aisha Allah ya dada ita ta bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi nufin zai yi wankan janaba abu na farko da yake fara yi yana wanke hannayensa kaga na maimuna ma ya ambaci wannan abu na biyu da yake yi zai yi alwala irin alwalar sallah wacce ce alwala irin alwalar sallah cikakkiyar alwala kenan zai yi alwalar har ya wanke kafafunsa sabanin hadisin maimuna shi kuma bayanin da ta yi ba cikakken alwala ba ne ya wanke hannayensa ya yi kurkuren baki ya sheka ruwa a hanci sai ya wanke fuskarsa sai ya wanke hannayensa shi kenan kuma sai ya ci gaba da wankansa amma gana Aisha ta bayyana cewa yana yin alwala irin alwalar sallah bayan ya wanke hannunsa ya wanke al'aurarsa sai ya yi alwala irin alwalar sallah a hadisin Aisha kenan baya ga haka kuma sai ya sa yatsunsa ya ciccuda tsakanin gashinsa har sai ya samu nutsuwa ya samu gamsuwa cewa ko ina ya samu damshi to daga nan kuma sai ya zuba ruwa a kansa sau uku ya wanke kan sai kuma ya wanke sauran jikinsa wannan shine bayanin da ya zo na siffar wankan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Aisha hadisin maimuna kuma ya bayyana mana cewa idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wankan janaba bayan ya wanke hannayensa guda biyu yana sa ruwan a hannun dama yana karkato bahun yana zuba ruwan a hannun dama yana wanke su su biyu duka da hannun dama da na hagun gaba daya yana yin haka sau biyu ko kuma sau uku to daga nan kuma sai ya wanke al'aurarsa hannun dama na ɗebowa na zubawa hannun hagu yana wanke al'aurar to bayan nan kuma sai ya wanke hannunsa da ƙasa ya goga hannunsa jikin ƙasa ya wanke ko kuma jikin katanga bayan nan shi ma hakan zai sau biyu ko sau uku sai ya yi kurkuren baki ya sheƙa ruwa a hanci sai ya wanke fiskarsa ya wanke damatsin hannayensa guda biyu sannan kuma ya zuba ruwa a kansa ya wanke kansa sai ya wanke sauran gangan jikinsa sai ya nisanci gurin da ya yi wankan sai ya wanke ƙafafunsa kakenan wanke ƙafafu na zuwa ne a ƙarshe baya wanke ƙafafunsa sai a ƙarshe wannan a hadisin Maimuna amma hadisin Aisha fa lokacin da zai yi alwala irin alwalar sallah zai wanke ƙafafunsa kaga kenan waɗannan hadisai guda biyu sun bayyana mana siffofi guda biyu daga cikin siffofin wankan janaba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi na ummul mu'minin Maimuna fa'idoji da darussa da zamu dauka karkashin hadisin fa'ida ta farko zamu fahimci cewa mace tana hidima wa mijinta abun so ne mace ta yi hidima wa mijinta wannan ma yana cikin wajibanta yana cikin wajiban mata ga mijinta ta zama tana masa hidima shi yasa mata na kwarai suke hidimtawa mazajensu a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da mace ta kwarai to wannan ya samu rabin addini sai ya yi kokarin cika ta sauran rabin to mace ta kwarai ita ce mai hidima wa mijinta hidimar mace da za ta yi wa mijinta yana daga cikin kyautata zamantakewa wanda Allah ya yi umurni wa kowane bangare ya kyautata zamantakewa da sashi Allah ya yi umurni wa miji ya kyautata zamantakewa ga mata kamar yadda ya yi wa umurni wa mata ita ma ta kyautata zamantakewa wa miji Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf in kun tashi za ku mu'amalance su da kyautatawa ku yi zamantakewa tare da su da kyautatawa sai Allah ya ce walahunna mithlu alladhi alayhinna su ma mata irin abin da aka ce a musu su ma ana so su shine walahunna mithlu alladhi alayhinna abin da yake kansu yana gare su abinda aka ce a musu na kyautata zamantakewa to su ma ana so su yi na kyautata zamantakewa wa mazajensu to yana daga cikin kyautata zamantakewa da mace za ta yi ga mijinta ta zamanto tana masa hidima tana masa ɗawainiya na abinda ya shafi suturarsa abincinsa gurin baccinsa ruwan wankansa da duk wani abu dai da ta san zai bukata to wannan yana daga cikin kyautata zamantakewa da mace za ta yi wa mijinta kamar yadda muka gani cikin wannan hadisi na Maimuna Allah ya dada ita ta kawo ruwa banɗaki wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na wanka bayan ya kammala wankan ta je ta ɗauko kyalle ta kawo masa ba ma shi ya ce ta kawo masa ba shi yasa bai karɓa ba daidai dan me ta daɗaɗa wa mijinta saboda Allah ya ce a kyautata mu'amala wa mazaje to ita kuma tana so ta cika umurnin Allah subhanahu wa ta'ala shine take ta kokarin kyautata mu'amala wa mijinta take kokarin aikata abubuwan da za ta daɗaɗa wa mijinta abu na biyu da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi a lokacin da mutum ya zo wanka na janaba ba a so a matakin farko ya tsoma hannayensa a cikin ruwan wankan har sai ya wanke su sau biyu ko kuma sau uku kamar yadda lafazin hadisin ya bayyana abu na uku da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi bayan mutum ya wanke al'aurarsa a lokacin da yake wankan janaba abun so ne ya yi ƙoƙarin neman wani abu da zai ƙara tsaftace hannun da shi in ma ko kasa kamar yadda hadisin ya bayyana annabi yana shafa hannunsa a kasa ya wanke hannun ko kuma jikin katanga in katangar ta kasa ce amma kaga in ba ta kasa bace ai ba za ta fidda hannun ba misali tiles a ce tiles ne yake ta shafa sai zama aikin kawai kaga ba wani abu da zai fitar ko kuma sabulu za a iya amfani da sabulu ko hand sanitizer duka za a iya amfani duk wani abu dai da zai tsarkake hannu bayan an kammala wanke al'aura to za a iya amfani da shi wajen ƙara tsaftace hannu saboda mutum ya ci gaba da wankansa hannun yana tsaftace abu na hudu da za mu fahimta karkashin wannan hadisi gabanin a fara wankan ana so a wanke al'aura tukunna don a gusar da ƙazantar da ta makale a jikin al'aurar ko ta saura a jikin al'aurar to in an yi wannan kuma sai a ci gaba da wanka kamar yadda muka gani cikin hadisi din abu na biyar da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi wannan siffa abun so ce a yi ta a lokacin da aka zo wankan janaba yadda ummul mu'minin maimuna ta bayyana cikin wannan hadisi Imam al-Qurtubi ya bayyana hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan hadisi sai da ya kammala wanka sannan ya wanke kafansa yace idan kai dube ga abinda annabi ya fara wankewa lokacin da yazo wankan janaba hannayensa hannaye kuma idan an zo alola ai su ake fara wankewa sannan in an zo kare alola ai kafa ake wankewa to shine Imam al-Qurtubi yace hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta wanke kafafunsa saboda ya zama ya bude wankansa da gaba cikin gabobin alola sannan ya rufe wankansa da gaba cikin gabobin alola kaga wannan hanna tafukan hanna ai gaba ne cikin gabobi da ake wanke su a alola to annabi ya bude wankansa da shi sannan ya rufe da kafa tunda kafa na cikin gabobin da ake wankewa a karshen alola to annabi ya rufe wankansa da shi tunda alola aiki ne wanda yake da falala yake da albarka wanda hadisai da dama sun bayyana mana falalarsa to dube da falalarsa annabi sai zamanto in yazo wanka yakan bude da gabar da ake fara alwala da ita sannan kuma ya rufe da gabar da ake fara alwala da ita fatan Allah ya sanya albarka cikin wannan wanka nasa abu na gaba da zamu dauka karkashin wannan hadisi babu laifi idan mutum yayi wankan janaba ya kammala ya samu kyalle ko tawul ya tsantsame jikinsa da shi wannan babu laifi ya za a yi ko ta yaya muka fahimci wannan a cikin hadisin bayanin ummul mu'minin maimuna Allah jada ita tace fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha sai nazo masa da kyalle sai bai karba ba sai dinga faja'ala yanfidu alma'a biyadihi sai dinga kwarfe ruwan yana katsa ruwan da hannunsa to yaya za a yi mu fahimci cewar ya halatta mutum ya amfani da tsalle ko tawul wajen tsantsame jikinsa cikin wannan bayani abinda zai sa mu fahimci haka annabi bai ce mata a'a bai kamata ba kawai shi dai bai bukace ta bane ya ki karba ne amma wannan ba shi ke nuna cewa amfani da shi ba da dai bane saboda annabi baya shiru a lokacin da ya ga kuskure yanzu lokacin da ta zo da kyallan nan da kuskure ne zai ce a kuskure ne in an yi wanka na janaba a goge jiki da kyalle ko tawul sai bai ce mata kuskure ba shi dai kawai dai baya bukata kaga yanzu rashin ce mata da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba kuskure ne da annabi ya yi shiru bai ce mata kuskure ne ba wannan na nuna ce kenan daidai ne ya halatta mutum zai iya amfani da tawul da kuskure ne annabi zai bayyana saboda baya shiru akan kuskure kuma malamai suka ce me la yajuzu ta'khirul bayani ko la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja baya halatta a jinkirta bayani akan lokacin da ake bukatarsa yanzu ana buƙatan bayanin nan in kuskure ne ana buƙata a bayyana bai halatta a jinkirta bayanin cewa tsantsame jiki da kalle ko tawul kuskure ne ba to da annabi ya jinkirta wannan yake nuna kenan ba kuskure bane saboda bai halatta a jinkirta bayani daga lokacin da ake buƙatar sa lokacin da ake buƙatar sa a jinkirta har sai wani lokaci wannan bai halatta wannan ya nuna kenan yin amfani da tawul ko kuma kyalle dan tsantsame jiki bayan an kammala wanka wannan ya halatta babu laifi sannan kuma ta ɗaya bangaren ya halatta a ki amfani da shi din a kwarfe ruwan da yatsu kamar yadda annabi ya yi gashi dai ta kawo masa kyallan bai karba ba duk da bai nuna mata cewa hakan kuskure bane to amma kuma sai dinga sa hannunsa yana kwarfe ruwan yana katse shi ka kenan ya halatta mutum ya yi amfani da tawul kuma ya halatta ya bar amfani da tawul din ya katse ruwan da hannayensa kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayi sannan abu na kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi na maimuna Allah ya dada ita da muka karanta abun so ne idan mutum ya zo wankan ya jeranta yanda annabi ya jeranta haka ya bi wankan mataki mataki daga wanke hannu sai wanke al'aura mataki na biyu kenan daga wanke al'aura sai kurkuren baki da sheka ruwa a hanci mataki na uku kenan daga kurkuren baki da sheka ruwa a hanci sai wanke fuska sai wanke hannaye sai kuma zuba ruwa a kai a wanke sai kuma a wanke sauran jiki kaga mataki mataki daga wannan matakin sai wannan an so idan mutum ya zo wanka ya bi abin yanda annabi ya bi shi mataki mataki matakin farko na biyu na uku na hudu na biyar na shida har zuwa mataki na bakwai abu na karshe da za mu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci falalan maimuna Allah ya dada ita saboda yanda ta sadaukar da kanta wajen hidimta wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hidima wa manzon Allah daukaka shi to tunda ta sadaukar da kanta wajen hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna daukakarta da kuma karamcinta da yanda take girmama fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to wannan hadisi da muka karanta na maimuna bintul harith Allah dada ita ya fito mana da siffa cikin siffofin wankan janaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin ummul mu'minin Aisha Allah dada ita shi ma fito mana da wata siffa daban cikin siffofin wanka na janaba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sautari da dama yakan faru ga manzon Allah idan ya zo ibada sai yayi ta nau'i nau'i yanzu misali idan mun dauki du'aul istiftah addu'ar da ake a yayin bude sallah zaka ga ba addu'a ɗaya bace ba biyu bace ba uku ba suna nan da yawa haka idan ka zo azkar zikiri da ake cikin ruku'u zaka tarabba ɗaya bace subhana rabbiyal azim ai ba ita bace kawai akwai subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh akwai subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli kaga suna nan da yawa haka in ka je sujjada ita ma suna nan da yawa to zaka samu a gurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo yin ibada baya yin nau'i daya yakan yi nau'uka waɗanda suke daban-daban me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan malamai suka ce dalilai guda biyu dalili na farko dan annabi ya yalwata wa al'ummarsa ya nuna musu cewa addinin nan ba takuraren addini bane addini ne wanda yake yalwataccen addini ne wanda baya takurawa ya kuntata addini ne mai saukakawa mai yassara to shi yasa sai kaga ibada ce kwaya daya amma annabi ya zo da ita a fiskoki daban-daban in baka iya wannan ba ta maka wahala zaka iya wannan in baka iya wannan ba ta ma wahala zaka iya wannan kaga ya saukakawa al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hikima ta biyu tausayin al'ummarsa kar ya kuntata su a yanayi iri guda sai zamanto ya ba su yanayi daban-daban in kai wannan ka gaji to canza ka yi wata aire takan so ta dan canja yanayi to wannan na daga cikin hikimomi da suke sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake caccanja ibada kwaya daya ce amma sai yazo da ita da wannan surar yazo da ita da wannan surar ko da tsayuwar dare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga fiskoci ne daban-daban siffa ce daban-daban wani lokaci yayi raka'a 7 wani lokaci yayi raka'a 9 wani lokaci yayi raka'a 11 wani lokaci yazo da wannan sura wani lokaci yazo da wancan sura zaka ga surori ne daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi to mu da zamu yi koyi da shi sallallahu alaihi wasallam cikar koyi da shi a irin waɗannan ibadu da za a samu ibada ce fada amma yazo da ita a fiskoki daban-daban a sifofi daban-daban to cikar koyi da manzon Allah shine wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan haka malamai suka ce karka na caccakuɗa su ka dauko wani a cikin siffon wanka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Aisha ka zo ka hada shi da wani cikin siffon wankan da hadisin Maimuna ya bayyana karka caccakuɗa a wani lokaci siffar wankan da hadisin Aisha ya bayyana kai wankan a wannan siffar wani lokaci kuma kai wankan a siffar da hadisin Maimuna ya bayyana karka caccuɗa su haka malamai suka ce wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan wannan shi zai nuna cewa kai koyi da shi cikakken koyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam amma ba a so ka caccuɗa su ka dauko wannan ka dauko wannan ka dauko wata siffa a hadisin Aisha da ta bayyana cikin siffofin wankan sa sannan ka sake dauko wata siffa a hadisin Maimuna da ta bayyana ka zo ka caccuɗa kai wanka a lokaci guda malaman suka ce ba a san haka wani lokaci wannan siffar wani lokaci kuma kai wannan siffar hadisi na gaba
ana Abdullahi ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا تودى أحدكم فليرقد وهو جنوب
وانا حديثي نا عبد الله بن عمر الله يرضى شي ترجمة عبد الله بن عمر تاغباتا yace anna umara ibn al-khattab radiyallahu anhu qala lallai umar an khattab Allah yadda da shi yace yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fatawa kenan ya rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junub yace ya manzon Allah shin dayan mu zai iya baccin sa alhali yana da janaba ya kusanci iyalin sa da daddare zai iya yayi bacci kawai ba matsala alhali yana da janaba ba tare da yayi wanka ba qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh ba laifi idan dayan ku yayi alwala zai iya baccin sa alhali shi yana da janaba ka kenan yin bacci ga mai janaba ba aibu bane a shari'a dube da cewa bacci karamar mutuwa ce to shine abin da ya darsu a kwakwalwar sayyidina Umar tunda karamar mutuwa ce wani ma zai iya zancewa ta nan to shin mutun yanzu yana da janaba ba laifi bane kuwa idan ya kwanta yayi bacci abin sai ya daure wa sayyidina Umar kai duk su duk lokacin da abu ya shige musu duhu basa shiru sai su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ya tambayi manzon Allah cewa shin dayan mu zai iya yin bacci alhali yana tare da janaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa eh babu laifi amma in ya sassauta karfin janaba ta yaya zai sassauta karfin ta yayi alwala a ganye alwala ya sassauta karfin wannan janaba to anan gurin babu laifi zai iya yin baccin sa wannan hadisi zamu dauki darussa karkashin sa kamar haka darasi na farko da zamu dauka karkashin hadisin zamu fahimci cewa mutum alwala zata isan masa a lokacin da yake da janaba ba tare da yayi wanka ba yayi baccin sa kuma babu komai a kansa da yayi laifi ba a shari'a saboda amsar da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ba wa sayyidina Umar Allah ya dade shi abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci cewa abinda aka fi so a musulunci shine idan mutun yazo bacci an fi so yayi bacci cikin tsarki cikin dahara cikin kyakkyawan yanayi ake so mutun yayi bacci wannan shi zai sa ya fi samun kariya daga garkuwa daga cutarwa masu cutarwa saboda galibi abubuwan da suke masharranta halittun da suke masharranta zaka ga sharrin su yafi ne da daddare duk wani masharranci zaka ga sharrin sa yafi da daddare sawa'un cikin mutane ne ko kuma cikin shedanu cutarwar su tafi karfi da daddare to idan mutun yazo zai yi bacci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yin addu'a neman kariya Allah in ka zo bacci nabi sallallahu alaihi wasallam in yazo yana karanta ayatul kursi ya karanta ayoyin karshen suratul baqara saboda neman kariya daga gurin Allah madaukakin sarki daga sharrin dare shine wa min sharri ghasiqin idza waqab sharrin dare a yayin da yayi duhu kaga kenan dare in yayi duhu yana kunshe da sharri to shine ake so daga cikin dalilai da za su sa Allah madaukakin sarki ya kare bawansa daga sharrin wannan lokaci ko wannan yanayi a lokacin da yazo bacci ya kwanta cikin tsafta ya kwanta cikin kyakkyawan yanayi to wannan yasa sayyidina Umar yake ga kamar yanzu fa idan mutun yana tattare da janaba ya kwanta fa akwai matsala to shine annabi ya nuna masa cewa babu matsala idan ya sassauta kenan zamu fahimci akan so mutun idan zai kwanta bacci ya kwanta a yanayi wanda yake mafi kyau shi yasa annabi ya shar'anta mana yin alwala yin alwala idan aka zo za a yi bacci bayan an yi alwala a zo a yi addu'o'i a karanta qul huwa sau uku falaki sau uku nasi sau uku a karanta ayatul kursi ayoyin karshe na suratul baqara sannan kuma da sauran zikirori da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci cewar inda mutun zai yi wankan gabanin ya yi bacci shi yafi amma in bai yi wankan ba fa babu laifi ba komai a kansa abu na karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci kwadayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam kan abin da ya shige musu duhu kan abin da suke da bukatuwa zuwa gare shi kuma bai fito gare su ba ba sa tsoro ba sa tantama ba sa kunya wajen tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam to ana so mu ma mu zamanto muna koyi da su ga duk abin da ya shige mana duhu a addini kar mu shiru a kansa mu kokarin neman ilimi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai in kun kasance ba ku da ilimi ba a so mutun yayi gaban kansa ba a so mutun yayi ibada da kitabur ra'asi abin da yake ga shine dadai abin da zuciyarsa ta raya masa ko tunaninsa ya nuna masa ba a so ya bauta wa Allah da shi duk ibadar da zaka yi wa Allah zamanto kai akan dalili da hujja ya zamanto kana da hujja duk ibadar da kake ba gani kai ana yi ba a'a kana da dalilin ka da yasa kake wannan ibada shine maganar mai ahalabi wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi ba shi halatta ga baligi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah cikin wannan aiki to gabanin mu je hadisi na gaba alwalar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa sayyidina Umar mai janaba zai yi yayi bacci ba laifi shin dole ne mutum idan yana da janaba sai yayi alwala sannan ya kwanta bacci ko kuma ba dole bane yanzu misali mutum bai yana da janaba sai ma yake yayi alwala kawai yayi baccin sa shin wannan yayi laifi ko kuma bai yi laifi ba kaga idan an ce dole ne zai zama yayi laifi idan an ce ba dole bane ba za a ce yayi laifi sai dai a ce ya bar abin da shine yafi to wannan mas'alar malamai suna da ra'ayoyi guda biyu a kanta akwai az-zahiriyya wata mazhaba ce wacce take mai cin gashin kanta wacce ita galibi tana tafiya ne kan doron nassi doron nasi a Qur'ani ko kuma hadisi mazhaba ce cikin mazhabobi da ake da su zahiriya ta tafi kan cewa wanda yake da janaba wajibi ne gabanin yayi wanka ai gabanin yayi bacci yayi alwala in bai samu daman yin wanka ba me dalilin su sai suka kafa hujja da wannan hadisi na sayyidina Umar Allah ya dade shi cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dayan mu zai iya yin bacci alhali yana da janaba annabi yace eh amma da sharri idza tawadda'a ahadukum falyarkut in dayan ku yayi alwala to yayi bacci ba matsala kenan in bai alwala ba kar yayi bacci wannan shine wajhat nazar na az-zahiriyya to an samu wannan fahimtan cikin maganganun Imam Malik Allah ya masa rahama Imam Malik yana da ra'ayoyi guda biyu a wannan gabar ra'ayi na farko ya bayyana cewa eh bai kamata mutun yayi bacci yana tare da janaba ba bai yi alwala ba wannan ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu kuma sabanin wannan kenan Imam Malik yana da ra'ayoyi guda biyu zai iya yiwa da ya tafi da fahimta kaza daga baya kuma ya dawo daga wannan fahimta galibi akan samu wannan a maganganun magabata musamman Imam Shafi zaka ji an ce fil qadim fil jadid wato ra'ayin sa na baya da ya tafi akai kaza yanzu kuma ya canja ya tafi akan kaza ya sake samun hujjoji da suka nuna cewa ra'ayin da ya tafi a baya fa ba ra'ayi ne mai karfi ba to yanzu ya bar wancan ra'ayin ya dawo wannan ra'ayi to akan samu wannan daga magabata to Imam Malik yana da ra'ayoyi guda biyu zai iya yiwa ra'ayi na farko a gurin Imam Malik mai rauni ne ra'ayi na biyu shine mai karfi kuma shi ya rinjayar da shi to ra'ayi na biyu ra'ayin jumhurul ulama galibin malamai sun tafi kan cewa yin alolan ba wajibi bane abun so ne idan mutun yana dauke da janaba abun so ne gabanin yayi wanka ai gabanin yayi bacci yayi alwala amma idan bai yi alwalan ba fa ya kwanta haka yayi bacci suka ce ya bar abin da shi yafi amma ba za a ce yayi laifi ba saboda ba wajibi bane to su kuma menene dalilin su Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana cikin wanda suka tafi da wannan fahimtar a cikin littafinsa Adabuz Zifaf a ciki sai bayyana dalilan malaman da suka tafi kan cewa alwalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai janaba yayi gabanin yayi bacci ba wajiba bace a bar so ce in yayi yayi abin da ya dace zai samu lada in bai yi ba ba zanubi tare da shi sai kafa hujja da dalilai guda biyu dalili na farko wannan hadisi na sayyidina Umar sai dai da wani lafazi daban ba wannan ba tunda zahiriya ta kafa hujja da wannan lafazin akan cewa yin alolan wajibi ne to Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai kawo wannan hadisi amma da wani lafazi daban cewa da sayyidina Umar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shin dayan mu zai iya yin bacci alhali yana da janaba tare da shi sai manzon Allah ya ce na'am wa yatawaddau in sha'a akwai lafazin da yazo da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh zai iya yin bacci yana da janaba yayi alwala in ya ga dama kaga ganin dama yanzu in mutum bai ba ai ba za a ce yayi laifi ba tunda an ce insha'a in ya ga dama kuma wannan lafazi ingantacce ne kenan cikin lafuzan wannan hadisi na sayyidina Umar akwai lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yatawaddau insha'a yayi alwala in ya ga dama kaga in aka ce in ya ga dama wannan na nuna ba wajibi bane kenan yanzu da zai kwanta yayi baccin yana da janabar ba tare da yayi alwalar ba ba za a ce yayi laifi ba saboda annabi ya ce insha sannan dalili na biyu da suka dogara da shi da ke nuna cewar mai janaba yayi bacci ba tare da yayi alwalar ba bai yi laifi ba kuma ba wajibi ba ne yin alwalar hadisin ummul mu'minin Aisha Allah ya dada ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bacci alhali yana da janaba min ghairi an yamussa ma'an ba tare da ya taba ruwa ba kaga yanzu wanda ya alwala ai ya taba ruwa tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bacci alhali yana da janaba ba tare da ya taba ruwa ba hatta ya kuma ba'da zalika fa yaghtasil har sai ya tashi daga wannan baccin sai kuma yazo yayi wanka a ga wadannan hadisai guda biyu tabbas sun nuna cewar yin alwala gabanin yin bacci ba wajibi bane amma abu ne wanda yake abun so in mutun yayi yayi abin da ake so in kuma bai yi ba fa bai yi laifi ba sai dai ya bar abin da shine yafi ka kenan bayanin al-zahiriya mazhabar zahiriya da suka tafi kan cewa tilas ne wajibi ne waɗannan hadisai za su mayar da wannan fahimta na zahiriya tunda annabi ya ce insha zai alwala in ya ga dama sannan annabin karan kansa yana bacci alhali yana da janaba in ji Aisha Allah ya dade ita ba tare da ya taɓa ruwa ba har sai ya farka wannan yake nuna hujjan jumhur ra'ayin jumhur shine yafi karfin hujja sama da ra'ayin zahiriya to mecece hikimar yin alwala mecece hikimar yin alwala ga mai janaba shin akwai hikima ko babu wasu malamai suka ce akwai hikima mun yi isharar wani sashi daga cikin hikimar zai rage wa janaba karfi inji wasu malamai kuma suka ce zai zamanto dai mutum ya dan kwanta da dan wani sashi na tsarki ko da ba duka ba amma dai abin da yake mafi rinjaye shine wannan umurni ko kuma ishara da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kan cewa mai janaba yayi alwala gabanin yayi bacci shine ta'abbud za a dauke shi a matsayin ta'abbud in an ce ta'abbud kawai ibada ma'ana ba tare da an yi kokarin kwakulo hikima ba tare da an yi kokarin bankaro hikima ba za a ce yanzu mutum mai janaba yayi alwala gabanin yayi bacci wannan ibada ce saboda annabi ya dora sahabbansa akan haka abinda kuma duk annabi ya dora sahabbansa akan in suka yi za a kira wannan abun ibada kenan yanzu yin alwala gabanin ayi bacci ga mai janaba wannan za a dauke shi a matsayin ibada sawa'un hikimar ta bayyana ko kuma bata bayyana ba hadisin da za mu je gare shi na Ummu Salama za mu jinkirta shi saboda kurewan lokaci sai Allah kai mu halka ta gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntukan harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fijir ya ceto lokacin ya shiga amma mafificin lokacin zikirin safe shine bayan sallar asubahi gabanin rana ta shine mafificin lokacin zikirin safi amma lokacin zai tun bayan ketowar alfajir amma lokacin da yafi falala shine lokacin da aka idar da sallar asubahi gabanin rana ta lokacin gari yana duru-duru din nan to wannan lokaci ba lokacin da kai shi falala cikin lokacin zikirin safi saboda fadin Allah qabla wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams aga nassin aya ya tabbatar da cewa lokacin da yake mafi zababben lokaci na zikirin safe shine gabanin rana ta fito kenan bayan sallar asubahi gabanin fitowar rana shine mafi ficin lokacin zikirin safe sannan yaushe ne lokacin zikirin safe yake karewa lokacin zikirin safe yana karewa gabanin rana ta yi zawali gabanin rana ta je tsakiya rana tana zuwa tsakiya lokacin ya kare an fita daga safe ba haka bane sai a ce am da pm ko daga zaran 12 ta yi ba sai a fara lissafin pm ba ko an shiga yamma 11 11 da rabi 11 da 40 duk za a yi ta sa am to haka shi ma anan sai dai galibi za ka tarar ranar tana zuwa tsakiya ne irin karfe 12 da minti 10 a daidai lokacin rana ta je tsakiya to za mu iya cewa a yanzu lokacin zikirin safe yana fita 12 da minti 10 saboda a lokacin rana ta je tsakiya rana kuma in ta je tsakiya safe ya tafi yanzu an shiga rana tsaka dama akwai safe akwai rana akwai yamma to a lokacin da rana ta je tsakiya rana ta take yanzu lokacin safe ya tafi to shi kuma zikirin safe ana yin shi ne da safe to lokaci wanda yake makararre ne za iya cewa karfe 11 da rabi duk lokaci ne na zikiri amma makararren lokaci amma kara amma shi ma lokacin sa ne in mutum bai samu damar yi lokacin da yake zababban lokaci ba gabanin fitowar rana to ko bayan rana ta fito zai iya yi lokacin kuma zai ci gaba da tafiya har zuwa lokacin da rana ta je tsakiya haka malamai suka faɗi don rana ta je tsakiya lokacin zikirin safe ya fita in mutum bai samu yayi ba shi kan yayi misin ya rasa to sai lokacin zikirin yamma kuma Allah ya ce wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi sai ya ce wa qabla ghurubiha sannan kuma ka yi tasbihi tare da gode ubangijin ka gabanin rana ta fadi to ne ne lokaci zababbe na zikirin yamma shine la'asar sakaliya gabanin faduwar rana lokacin da rana ta karkata ta yamma zafin ta yayi sauki yayi sauki kaifin zafin ta ya ragu ta yi yamma za mu iya cewa kamar mu dauka daga irin karfe 5 ko 5 da rabi to wannan shine mafi za lokacin wanda yake zababbe matificin lokaci na zikirin yamma saboda Allah ya ce wa qabla ghurubiha gabanin ta fadi amma lokacin na fara ne tun bayan la'asa ka kamar yadda muka yi bayani a zikirin safe cewa lokacin na farawa ne tun bayan ketowar alfijir amma mafificin lokacin shine bayan asubahi gabanin fitowar rana to haka shi ma zikirin yamma lokacin sa na farawa ne bayan la'asar amma mafificin lokaci shine gabanin faduwar rana lokacin da ake bahaushe ke cewa la'asar sakadiya can yamma sosai shine mafificin lokacin zikirin yamma saboda Allah ya ce wa qabla ghurubiha gabanin rana ta fadi yaushe ne kuma gabanin faduwar rana shine irin a ce 5:30 zuwa 6 kaga nan za iya cewa duk gabanin faduwar rana ne to daidai wannan lokaci shine mafificin lokacin zikirin yamma to yaushe ne lokacin zikirin yamma ke karewa wasu malaman suka ce zikirin yamma yana karewa bayan rana ta fadi wasu suka ce a'a ko da rana ta fadi idan mutum bai samu dama yayi ba zai iya yi bayan magariba har zuwa lokacin da shafaki zai bace da zaran shafaki ya bace shikenan lokacin zikirin yamma shi ma ya tafi saboda lokacin isha ya shiga dare ya shiga shi kuma wannan zikiri ne ba na dare ba zikiri ne na me na yamma shafaki ko yana bacewa dare ya shiga suka ce kenan lokaci na ƙarshe na zikirin yamma yana karewa ne tare da bacewar shafaki lokacin da sallar isha ta shiga kaga ga wanda uzuri ya kange shi wani dalili ya hana shi bai samu damar yi gabanin faduwar rana ba har sai da rana ta fadi akai sallar magariba to yayi kokari yayi gabanin lokacin sallar isha ya shiga wannan shine bayanin da malamai suka yi wallahu ta'ala a'lam na'am 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 tambayoyi ne guda biyu tambaya ta farko idan mutum ya je zai yi addu'a wa mamaci a lokacin da aka raka shi bayan an birne shi shin zai tsaya tsakiyar kabarin ne ko kuma zai zo ta kansa ne ya tsaya masa addu'a shi mamaci a lokacin da ka zo jikin kabarin sa duk inda ka tsaya kai masa addu'a duka yayi ba a ce ga takamaimai gun da dole a nan ne za ka tsaya in ka tsaya ta wajen kafarsa tsakiyarsa wajen kansa duk inda ka tsaya ka masa addu'a babu wani dalili da ya nuna cewa a ka tsaya wajen kai a ka tsaya wajen tsakiyarsa matukar an riga an sa shi cikin kabari duk inda ka tsaya ka masa addu'a wannan yayi kai ko da ma baka tsaya jikin kabarinsa ba ka koma gida ka masa addu'a duk yayi addu'a kuma za ta iso shi wannan duka Allah subhanahu wataala zai karba annabi ne dai sallallahu alaihi wa sallam shi Allah ya kebe shi da wani matsayi na musamman saboda shi sallarsa da zai yi gawa tana da tasiri sabanin sauran al'umma sallar da annabi zai sanya gawa a gaban sa ya mata tana da tasiri to sai aka wayi gari gawar da take da muhimmanci annabi bai samu ya mata ba salla ba koda an burne ta sai je tsaya a kabarin ya mata salla wannan ya faru hadisin matar da take hidima wa masallaci za ta gyara masallaci ta sa shimfiɗi ta sa abun alola ta kwalkwale shi har ta sa turare ka ji masallaci yana kamshi to wata rana sai aka yi kwanaki annabi ya ga hidimar da ake wa masallaci ba a yi irin ka shigo masallaci ka ji kamshi ka ga an gyara shimfiɗu an share masallaci annabi ya ce ni ina wannan baiwa Allah ku da take hidima a masallaci suka ce rasulullah ai ta rasu ya bi ku ba ni labarin rasuwarta ba ransa ya ɓaci ya yi ta faɗa kun rena ta ne kuna ga makaskanciya ce to ku nuna mun kabarinta suka nuna masa ya mata sallah kaga sallar annabi na musamman ya tsaya jikin kabarin ya mata sallah shi kuma addu'a da zaka yi wa mace sawawun kana jikin kabarinsa kana nesa da kabarinsa kai kabarinsa yana wata ƙasa kai kana wani ƙasa in ka masa addu'an Allah zai karba kuma zai ga tasirinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sallu alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya ku yi salati a gare ni salatin ku gare ni a duk inda kuke ana bijiro da ita gare ni muna nan Najeriya jihar Bauchi cikin garin Azare za mu yi salati annabi a bijiro ba annabi gangan jikinsa yana Madina wani yana America zai yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam gangan jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam na Madina za a bijiro wa annabi sallallahu alaihi wa sallam haka kenan mamaci a duk inda kake ka masa addu'a yayi sawa'un kana jikin kabarinsa a'a kana nesa da kabarinsa kabarin na wata ƙasa kai kana wata ƙasa ka masa addu'a addu'ar ita ce fata ga mamacin ba lallai sai an je hajjikin kabarin nasa ba Allahu ta'ala da sai tambayarsa ta biyu ga waɗanda suke tsare a gidan yari idan sun zo za su yi sallah akan sa su a takuraren ɗaki ko kamar haka ne na
so ba kan limamu su a ciki ke ba dama shi ga ba su ba su da ga kowa shi hawa in yayi limamu sai a tsakiya
na
ma'ana ta su ci duka da limamu idan sun cika su ma'ana su ya sun dira wata kudi ya cika a kowan su ya ba su
a to ba hali su sahu na biyu gane ta
mana shi imam yana tafiya
na
shi wa imam tsara da shi kuma ya tafi sabu sun cika sabu
na
ko an sa baya a ko an ce
to na bayan ba su yi sahu a baya ba
shi ne dai ni imam bayan da imam ma da mun ce
na
ba da ma shi imam da wasu da ba su a tafi ne
shi liman wato tsarara yake
su ma tsara
su ma suna tsarara na
ku tambaya ta mai shi idan mutum ya cika ya kasance kafin guda ɗaya ya cika ko kuma an sa baya ya ba shi
to wannan gabanin amsa tambayar nan akwai abubuwa guda biyu abu na farko asali sanya sitira a lokacin da aka zo sallah sharadi ne cikin sharuɗan sallah saboda haka waɗanda suke mahukunta gidan yari tunda ƙasa ce ta musulmi kuma gari ne na musulmi sannan kuma an san dole za a yi sallah bai halatta a raba kamammun gidan yaƙi da suturarsu ba kamar in an yi haka ana so a hana su addininsu saboda haka wannan abu ne wanda bai kamata ba ya kamata in har ana haka ɗin to ya kamata masu faɗa a ji masu ruwa da tsaki su hana saboda hakan kamar fito na fito da addinin musulunci fito na fito da ibada ce da kuma a dokar ƙasar an yadda kowa ya yi ibadarsa to ta yaya za a yi waɗannan a hana su ibadarsu saboda hakan kamar hana su ibadar su ne sharadi ne cikin sharuddan sallah sai mutun ya sa sutura to ya za a yi a cire masa suturar sa a bashi tsirara kenan ya zauna kar yayi sallah da hana shi ibadar sa ne kaga wannan bai yi ba wannan ta fiska na farko ce fiska na biyu fiska ta biyu in har hakan ya faru ta yadda ba yanda suka iya kaga sai su yi sallah a yanayin da suke ciki sai su yi sallah a yanayin da suke ciki saboda fattakullaha masfatatu ku ji tsoron Allah gurgurdan ikon ku su iya ikon su kenan to yanzu tambayar da yake ita ce idan har an je wannan gaci na dole kawai su yi sallah a tsirara din to shin limamin duk da bayanin da ya gino akan shi ne tunda suna tsirara bai kamata liman ya shiga gaba ba me yasa za su ga tsiraicinsa sai tsaya a tsakiyarsu to ni wannan bayanin ban taba jin sa ba sai yau ban taba jin wannan bayanin ba sai yau a lokacin da mutum ya zo zai yi sallah shin liman ake so ya kalla ba liman ake so ya kalla ba ana so ya kalli kansa ne gurin sujjadarsa kaga kenan dan liman yana tsirara baka da alaka da tsiraicinsa saboda ba liman aka ce ka kalla ba ka kalli inda za ka yi sujjada shine abin da aka fi so ka sunkuyar da kanka to kaga kenan wanda ya ga tsiraicin liman shi ya so saboda haka batun ma wai liman ya zo ya shiga tsakiyarsu ba ta taso ba a ina liman yake tsayuwa ai mata ne aka ce za ta zo ta tsaya tsakiyarsu ko amma maza kan liman zai tsaya a gaba ne saura kuma suna baya su sahu to kaga wannan batun ma babu shi babu wannan batun liman yana gaba ko da tsirara yake su kuma sun san hukuncin kallon tsiraitin ɗan uwanka musulmi Allah ya la'anci ma'abocin wani to sai su sun koyar da kansu ibada za a yi sun koyar da kansu suna kallon gurin sujjadar suliman yana gaba yana kambara wasu kuma suna baya su ma sun koyar da kansu da haka a yi sallah a kare kaga kenan liman ya zo ya shiga tsakiyarsu wannan babu maganar da ta nuna haka liman yana gaba duk yanayin da ake ciki hatta sallar tsoro liman yana gaba ma mu suna baya babu wani yanayi da aka ce liman ya zo ya shiga tsakiya babu wannan saboda haka wannan maganar babu ita Allah ta'ala na'am wa alaikum salam na'am dangane da alwala da mai bacci aka sunnanta masa yi idan ya yi alwala ya kwanta za a kare masa ransa wannan dalili ya tabbatar da haka shi yasa har irin mugayen mafarkai sai ka ga mutum idan ya yi alwala sanda zai kwanta bacci Allah zai kare shi daga irin wannan ransa za ta zamanto a guri na musamman kangaggiya kararriya to mutum da ya yi alwala sai ya kwanta bacci bayan awa biyu uku kuma sai ya farka zai dai kama ruwa shin sai ya sake alwalar malamai suka ce a ba sai ya sake wancan alwalar da ta yi ta farko ta iso masa har asubahi har gari ya waye saboda sassauci na shari'a ran nasa tana nan a kange a kare dan gidi da aka samu ne ya je fitsari ya dawo bai warware masa wannan kariya da garkuwa da yake cikinta wannan shine galibin bayanin malamai tare da cewa wasu daga ciki wanda suka dan tsananta sun ce a dole duk lokacin da ya tashi sai ya sake alolan sai dai wannan kuma ya ci karo da manufofi na shari'a kuma ja'ala alaikum fi dini min haraj yanzu misali wanda shekarunsa suka tura zaga yana yawan yin fitsari awa biyu uku zaga ya tashi kenan duk tashi sai yayi alwala kaga akwai kunci a ciki addini kuma babu kunci a ciki kama ja'ala alaikum fi dini min haraj inna hadha ad-din yusuf wannan addini da muka gani muke ganin sa addini ne mai sauki babu wanda zai tsananta sai ya rinjaye shi sai ya kasa sai ya gagara to shi yasa galibin malaman suka tafi kan cewa alwalar farko da aka yi nan ta isan wa bawa har gari ya waye Allah ta'ala alam ina roƙon Allah madaukakin sarki da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka ya karbi wannan karatu da muka yi ya nauye mizaninmu da shi Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya karba mana Allah ya sanya shi ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ka albarkaci rayuwarmu ya Allah ka albarkaci rayuwar zuriyarmu wadanda suke da matsaloli ko damuwoyi Allah ka yaye musu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu kuma da ka ba mu lafiya ka sanya ta zamanto mai amfani gare mu wadanda suka rasu Allah ka gafarta musu in mun koma inda suka koma mu ma Allah ka gafarta mana ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك